إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tattaruwar mu a wannan gidan talabijin mai albarka na Sunna TV domin ci gaba da shirin tarbiyyar yara a musulunci da muka shirya da muka so mu gabatarwa a watanni da suka gabata wanda a karkashin wannan shirin mun zabe littafin tarbiyatul auladi fi do'il kitabi was sunna domin gudanar da wannan shirin kuma wannan shine cassette na tara a cikin jerin giyan karatutukan da muka gabatar idan ba a manta ba malam satin da ya gabata ya dauko mana bayanin cewa yana ɗaya daga cikin hanyoyi na tarbiyyar yara shine yi musu addu'a ta Allah ya shiryar da su da yi musu addu'a ta neman tsari da yi musu addu'a ta neman kariya da malam ya kwararo muna ayoyi wanda suke nuna cewa mutanen kirki da annabawa gaba ɗaya su suna addu'a ga zuriyar su ga iyalin su a yau zamu tashi a hadisin da malam ya kawo malam ya bada labarin a hadisi na al-Imamu Bukhari wa Muslim na yake cewa kana yu'awidhul Hasan wal Husain wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana neman tsari ga Al-Hasan da Husain ma'ana yana musu addu'a ta neman tsari fa yaqulu sai yace a'idhukuma bi kalimatillahi tamma ina neman muku tsari da kalimomin Allah cikakku min kulli shaytanin daga kowanne shaytan wa hamma da kuma kwari masu dahi al-hawam sune kwari wanda suke masu dahi kawar misalin kunama kawar misalin irin su mai ake cewa maciji da abin da ya kama da haka wa min kulli aynin lamma kuma ina tsare ku ina neman muku tsari ga Allah daga dukkanin ijiyawar take a burzargi wannan yana bayani ne akan kambun baka yace wa yaqulu hakaza yana cewa hakaza kana Ibrahim abi yu'awidhu bihima Isma'il wa Ishaq haka ne ma'aifina Ibrahim ya kasance yana neman tsari ga ƴaƴansa Isma'il da Ishaq da wannan addu'ar kenan wannan shine muna addu'a ce wadda ta samu asali tun a lokacin Annabi Ibrahim alaihi salam idan ya kasance Annabi yana ma dan sa addu'a fa nahnu min babi aula to mu yi hidacewa a ce muna addu'a ga ƴaƴanmu dan neman Allah ya shiryar da su da neman musu tsari a ƙarshe wannan addu'ar ta kumshi neman tsari daga abubuwa guda uku na harko shine shedan na biyu sune kwari masu dahi masu cutarwa na uku shine al-ayn abinda ake cewa al-ayn shine gubar ido shi al-ayn wata cuta ce da Allah madaukakin sarki yake halittan wasu daga cikin ɗan adam da ita kuma wanda yake da wannan cutar ba ko da yaushe ya san yana da ita ba akwai wanda bai san yana da ita ba akwai wanda kuma ya sani kuma ita tana kasancewa ne idan mutun ya ga wani abu ya yaba shi da ya yaba wannan abun to shikenan sai ya lalace da ya kalli abu ya birge shi har ya yaba shi to shikenan abun zai lalace amma ya halake ko kuma ya samu matsala kuma wannan kambun baka ya samu asali tun a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ɗaya daga cikin sahabbai da ake ce masa hal yana wanka sai wani daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina samadar Rabi'a ne ya biya sai ko da ya ga wannan mutunan ya tsinkaye shikinsa sai ce ka ban taba ganin hwata mai kyau ba kamar wannan hwatar ma'ana ya yaba jikinsa domin Allah ya yi sa mutun ne wuri mai kyau yana fadin wannan kai tsaye sai wannan mutunan wannan sahabin sahal ya fadi yana ta makarkata ya fadi yana makarkata aka kwaso shi aka zo da shi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce babu wanda yayi magana lokacin da ya fadi kamin ya fadi ce a ai akwai sahabi guda yayi magana ya ce bai taba ganin jiki ba mai kyau kamar wannan sai manzo Allah ya ce a kirawo sa manzo Allah ya fada daga cikin fadan da yake cewa ta kaga dayan ku zai kashe dan uwansa idan kuka ga abu ya birge ku ku ce masha Allah tabarakallah a wannan lokacin sai manzo Allah ya umurni shi wannan sahabin ya wanke huskarsa ya kurkure bakinsa ya wanke kawahuwansa da gwiwowinsa da wandansa na ciki aka wanke ruwan da suka aka wanke sai aka zo aka zuba ma wannan mutunan wanda aka zuba mishi wannan ruwan sai ya tashi kamar ma abun bai faru ba kuma wannan hadisi yana nuna mana tabbas kambun baka gaskiya ne ai nuna mana kuma maganin shine mi wanda aka tabbatar da shine maganar za a neme wannan bayan wannan kuma yana nuna muna magani na wannan kambu bakan shine cewa alhamdulillah shi cewa tabarakallah ma'ana sanya albarka ya zo ma a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al'ainu haqqun ita kambun baka ko kuma gubar ido gaskiya ne akwai wanda da yaga abu yaya ba zai lalace ki da a ce ma akwai wani abu wanda yake riga kaddara to da shine akwai ma wata riwaya wacce take bata inganta ba mafi yawancin mutuwa da ake yi bayan kaddara to dalilin kambun baka ne dalilin gubar ido ne idan wannan sai nuna muna a shine da kyau mu kula da wannan domin mutum bai sani ba bai san yana da ba ko bai da idan gushi ma wannan duk abin da ka gani ka ce masha Allah tabarakallah kuma anan ne malami suke fadakarwa da kula da yara wanda suke Allah ya yi su da kyawu haka ma siffa mai kyau a rika kula da yi musu wannan addu'o'in da neman musu tsari da rika nisantar da su da abubuwan da za su iya ƙara jawo hankalin mutane a kansu kamar yi musu ado na huta hankali a su da su a cikin mutane da sauransu domin duk wannan yana iya tasiri akan yaran daga yaro mai kyau ya kamu da rashin lahi ko kuma ya lalace ko kuma mi kai sai yaro ya fadi ya mutu to duka wannan kambun baka yana iya afko akan su musamman yara kanana wanda su ba su iya neman makansu tsari ba sai an neman musu kenan su ya hidacewa a ce an kiyaye su kenan yawan yada hoton yara da sauransu duka wannan baya da amfani yana da kyau a kiyaye wannan insha Allah shi yasa ma a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ɗiyan Ja'far bin Abi Talib yaya wanda yake yaya ne ga Ali yana da yaran su ya bar ɗiya kanana sai wasu daga cikin sahabbai suka ce ya manzo Allah yaran Ja'far baki yana ta kama suna rashin lafiya ka neman musu tsari sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana musu addu'a yana musu qul a'udhu birabbil falaq da nas da qul huwallahu da kuma wannan addu'ar wannan shine kenan malai ce wa yalil asafi shadid sai dai kaito inna kathiran minan nisa da yawa daga cikin mata wa ba'dul aba da wasu daga cikin iyaye badala an yad'u li abli auladihi maimakon yayi addu'a ta alkhairi ga ƴaƴansa idza ghadiba idan yayi hushi da'a alaihi sai musu mummunan addu'a wa ala dalika yajibu tajannubu du'a alaihi idan haka yake wajabta nisantar addu'a akan ƴaƴa akwai addu'a'u alaihim da addu'a'u lahu addu'a'u alaihi shine kai ma mutum addu'a ta sharri addu'a'u lahu shine kai masa addu'a ta alkhairi yaqulu sallallahu alaihi wa sallam wa zalla sida da aminci Allah sakara tabbata a gare shi yace la tad'u ala anfusikum kada ku yi muna addu'a akan kawunan ku me yi muna addu'a akan kai shine ka kalle kanka misali ka kalle kanka ce ka shege ne ko kuma hannunka ya wani abu ka ce kai Allah ya dabe min wannan hannu albarka misali shine ma'anan kai addu'a akan kanka na rantsi in dai hannu ne kaza Allah ya halaka ni Allah ya mini kaza duka wannan faida ce wanzu Allah ya ce kada ku yi addu'a muna akan kawunan ku wala tad'u ala auladikum kuma kada ku yi muna addu'a akan ƴaƴanku me ma'ana addu'a akan ƴaƴa shine ku musu addu'a ta sharri dai babbi Allah ya maka kaza wala tad'u ala amwalikum kuma kada ku yi addu'a akan dukiyoyinku me ake nufi da dukiyoyi shine bayi da Allah ya baka ko kuma dabbobi sai kana da wata dabba ta yi maka banna sai Allah ya halaka ta dai babban albarka da abin da ya kama duka wannan bai dace ba ace la tuwafiqu min Allah sa'atan domin ba za ku yi ko kuma dan saboda kada ku yi daidai da wani lokaci daga Allah yus'alu fiha ata'un wanda ake roƙon sa kyauta fa yastajiba sai ya karba. Rawahu Muslim, Muslim ya rawaito sa. Ma'ana kada ku yi haka domin kada ku yi daidai da lokacin da in an roki Allah ko mai aka roƙe sa yana karbawa. Dalilin asalin ma wannan hadisi shine lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zasu je a wajen yaki, sai wanda daga cikin sahabbai na da raƙumi, raƙumin yana ragwanci haka yana kasala, to sai wannan sahabin ya fara la'antar wannan raƙumin, yana la'antar sa kaza kaza, yana zine masa. Lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan sai ya ce la yashabna mal'unun, ai raƙumi wanda yake la'anan ne bazai rake mu ba, saka shi ya tayya. A wannan lokacin manzo Allah ya ce ba za ka bi mu da wannan raƙumin ba. Manzo Allah ya sa ya mai da raƙumin. Daga baya sai manzo Allah ya faɗi wannan, kada ku yi addu'a mummuna ga dukiyoyinku, ga kawunanku, da kuma ga ƴaƴanku. Muslimi ya rawaito wannan hadisin. Malai ya ce wa kam min insanin da'a li auladihi, nawa ne daga cikin mutane wanda suke mummuna addu'a ga ƴaƴansu. Yake cewa wa tadarra'a fi sahri, bayan kuma yayi wa kam min insanin da'a li auladihi, nawa ne daga cikin mutane wanda suke addu'a ta gari ga ƴaƴansu, wa tadarra'a fi sahri, suka kankan da kai lokacin asuba, ma'ana da daddare, wa nashada rabbahu, ya hada kansa, ya hada Allah da kansa, ma'ana yayi yabo da Allah ga Allah madaukakin sarki, sami'u du'a, wanda yake mai jin addu'a, mujibul muttar, wanda yake karba ma wanda yake a cikin kunci, fastajaba Allahu du'aahu, sai Allah ya karbi addu'ar sa, wa aslaha lahu, ya inganta masa, wa liwaladihi, wa aslaha lahu waladahu, ya inganta masa ɗansa, wa zurriyatahu, da zuriyarsa. Ce fa yajibu tahari al-awqatul munasaba lid-du'a, ce dan haka ya kamata mu zabi lokuta wanda suka dace don yin addu'a. Inan me yake mi anan malike nuna muna, ya nuna muna idan dai har mutun yayi kokarin zabin lokuta wanda suka dace don yi ma dan sa addu'a, to Allah zai karbi addu'ar sa, Allah zai karbi addu'ar sa. Kuma idan har ya kasance kana yi ma ɗanka addu'a mummuna, to addu'a tana iya ta karbu. Domin kamar yadda muka kawo a farko, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da talasu da'awatin la turat, addu'i guda uku ba a mayar da su. Daga ciki sai manzo Allah ya ce du'a ulwalidu li waladi, addu'ar da, addu'ar ma'aifi ko ma'aifiya ga ɗanta. Akwai labarin wani mutum da ma'aifiyarsa, da wani malami yake ba da labari, ita ma'aifiyar ta kasance tana da wani ɗa wanda yaron ya tana ji da shi, tana ji da yaron. To wata ran sai ya washe mata kwalba, ya washe mata wani kofi na kwalba, wanda kofin ko mai tsada ne, tana son shi, yana washe mata wannan kofin, ta yi zuciya ta ce Allah ya tattake ka kamar yadda ka tattake wannan kwalbar. Lokacin yana ƙarami, haka ta yi addu'a, shi kenan aka ta yi. Yaro ya yi jami'a, har ya huto ya samu aiki, har ya kai ga kamin ya yi aure, yana shirin ya yi aure, yanzu yana cikin ginin gida. To yana a cikin ginin gida, wata ran sai suka je shi da ma'aifin nasa don saboda a gano gina. Suna a wajen ganin gina, ya kewaya a baya, Allah maɗaukakin sarki ya kaddara gina ta faɗo masa, tana gina tana faɗo masa, aka yi wani ihu, ko da aka babbake gina duka ya tattake, kamar yadda dai wannan ma'aifiyar ta yi, kamar yadda ta yi addu'a, kamar yadda madibi ke tattakewa in ya faɗo, to haka shi ma wannan yaron ya tattake a ƙarƙashin wannan duwatsun, a ƙarƙashin wannan ginar. Aka tattaro sa, bai yi da mutuwa ba, aka kai sa a likita. Ana gaya ma uwar ta faɗi ta some, aka zuwa mata ruwa ta farfaɗo, akai ta gano ɗanta, akai ta gano ɗanta, akai ta tana zuwa ta gansa. A wannan lokacin kuma ta ƙara faɗuwa ta sobe, ko da take farfaɗuwa aka ce mata ai shikenan yaron ya tahi. Abin da farko da ta tuna shi ne wannan addu'ar da ta taɓa yi ma ɗanta. ga wannan sai ke nuna yana da kyau iyaye su kama bakunan su a kula da yi ma ƴaƴa faɗa ko da za a musu faɗa a kula da musu kalmomi wanda suke na alkhairi wanda ba za su iya ƙara masifa da bala'i akan bala'i ba wannan shine kenan kenan shine anan ma yake nuna mana da mu rika zaben lokuta na musamman don yi ma ƴaƴan mu addu'a dullahin da suka yi kada shari ya fito daga bakin mai kasance alkhairi ne zai fitowa sai ya kawo mana misalai na lokutan da Allah madaukakin sarki yake saurin karbar addu'a yace wa an abi umama radiyallahu anhu an karbo daga abi umama Allah ya dade shi qila aka ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah ayu du'a ya asma wacce ce daga cikin addu'o'i Allah ya yi saurin shi qala yace jawful layli al-akhir ita ce addu'ar da aka yi a tsakiyar dare na ƙarshe wato burus salawatil maktuba da kuma ƙarshen salloli na farilla rawahu at-tirmidhi at-tirmidhi rawato sa idan wannan hadisi yana kunshe da bayanin cewa wannan suna daga cikin lokutan da Allah madaukakin sarki yahi karban addu'a ko yake kowane lokaci Allah yana karba amma wannan suna daga cikin lokutan tsakiyar dare yankin dare na ƙarshe shine a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa a kowanne dare Allah madaukakin sarki yana sabkowa a sulusi na ƙarshe ma'ana kamin bulluwar alfijiri sai ya ce hal min da'in fa astajibu lah hal min sa'ilin fa u'tiyahu hal min mustaghfirin fa astaghfiru lah fa aghfiru lah har akwai mai kira in karba masa har akwai mai roko in ba sa har akwai mai neman gafara in gafarta masa haka Allah yake to a wannan lokacin duk wanda ya daidai da wannan lokacin ya addu'a to Allah zai karba shi kuma sai na biyu shine karshen salloli na farilla idan aka ce karshe ana muhim bayan an yi tahiyya an yi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yi Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih ad dajjal da ai manzo Allah ke cewa thumma yatakhayyar min al mas'alati a'jabahu ilayhi sannan ya zabi addu'a wanda yake so sai ya roko da ita kenan wannan shi ma daga cikin lokuta da Allah madaukakin sarki yake saurin karban addu'a rawahu at-tirmidhi imam at-tirmidhi rawato sa wa an abi hurayra radiyallahu anhu an karbo daga abi hurayra Allah ya dade shi qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa zalla sida da aminci Allah su kara tabbata a gare shi yace aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid lokacin da bawa yayi kusa ga ubangijinsa shine lokacin da yake a cikin sujada yace fa akthiru du'a adan haka ku yawaita addu'a a wannan lokacin kenan wannan shi ma hadisi mai yake nuna muna yana daga lokacin yana daga cikin wurare da Allah madaukakin sarki yake saurin karbar addu'a shine lokacin da mutum yake a cikin sujada domin sujada a cikin ibadu babu ibada da take nuna kankan da kai ga Allah madaukakin sarki kamar sujada shi yasa so da yawa sallama sai Allah ya kira ta da sujada saboda ita ce mafi muhimmancin abu da ke da kai a cikin sallah lokacin da ka duka shi yasa ba idan kun ga sujada ita ce ibadar da shine abinda daga cikin ayyuka wanda ba a yi ma kowa shi in ba Allah ba ba ya halatta ma kowa sujada in ba wa ba in ba Allah madaukakin sarki ba shi yasa ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wutar ya dawo daga balaguro a wajen Sham sai yana zakuwa ya zo shi a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tayi sujada sai manzo Allah ya ce a lahiya manzo Allah ya hana sa ci lahiya lahiya ci ya ma'aikin Allah na je a kasar Sham naga ana yi masa rakai sujada to shine nace idan akwai a duniya wanda ya dace a ma sujada kai ne ya ma'aikin Allah shi yasa nace in nazo zan yi maka sujada sai ce la tafa'al law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha da a ce zan umurci wani mutum yayi ma wani sujada to da mace ce zan umurta ta yi ma mijin ta sujada don haƙin dan girman haƙin da yake akan ta nashi to a fa sai dai ba a yi ma kowa sujada in ba wa ba in ba Allah madaukakin sarki ba to kasancewar sujada Allah kadai yake banta da to shi yasa Allah yake son tahiyya da kowanne ayyuka shi yasa idan kai addu'a a cikin wannan Allah zai karba kuma ladabin addu'a a cikin sujada shine ba dole sai sujada ta karshe ba. Asali ma yana da kyau sujada a rika bambantawa ta harko ta hita biyu tsawo, ta uku ta hita ta harko ta hita biyu tsawo, ta biyu ta hita uku tsawo. Kina kada ya kasance addu'ar ka kai ta sujada addu'a raka'at addu'a ta sujada ta karshe ne. In kai haka sa amma sunna ta me yake da suna tsara sallah. Kinan ko a sujada ta farko kana iya kai kai wannan addu'ar in yaso sauran sujuda da zasu zakkuwa su kasance takaitattu ba kaman ta farkon ba. Kuma a cikin sujada musamman in sallah ta nafila ce, sallah ta nafila ma ita ce ya halatta ayi addu'a ko da wannan yare ka iya. Malamai suna ganin sallah ta nafila ya halatta, amma sallah ta farilla baya halatta kai addu'a da wani yare in ba yare na Larabci ba, don shi ne yare na sallah. Domin akwai kaida a wajen malaman usul suke cewa yughtafaru fi nawafil ma la yughtafaru fi fara'id, a wata ibara suke cewa yajuzu fi nawafil ma la yajuzu fi fara'id. Ma'ana yana halatta a yi wasu abubuwa a cikin nafila wanda a cikin farilla baya halatta a yi su. Kenan yana halatta a cikin sallah ta nafila dan kana addu'a kai da yaranka cikin sujada, amma a cikin sallah ta farilla baya halatta dan saboda ita ta musamman ce, ta dole ce, ita an ce dole ce kai yanda Allah yake sai bayan da kai kake so ba. Shi yasa a sallah ta nafila kana damar kai da zamni, amma ta farilla fa dole sai kai da tsaye domin haka ita Allah yake so kai ta. Wannan shine kenan. Kenan ina daga cikin ware lokacin sujada. Mala yace wa taharra awqatil ijaba, kuma ka zabi lokuta na karbar addu'a al-ukhra wasu wanda ba wa'annan ba da muka zalo ka yawmin juma'a, kamar ranar juma'a. Idan aka ce ranar juma'a ana muhim musamman me yake da suna bayan sallar la'asar, bayan sallar juma'a har zuwa la'asar, hukum bayan la'asar har zuwa rana ta fadi. Mafi yanci malamai suna ga a wannan lokacin ne ke da wata wani lokaci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace akwai wani lokaci babu wani mutum da zai yi daidai da wannan lokacin yana roƙon Allah face ya biya masa bukata. Kin bayan sallar la'asar har zuwa magriba a ranar juma'a. Su kuma malamai suna ce a ranar juma'a umuman gaba daya. Na gaba wa fi athna'i safar, lokacin da ake a cikin balaguro, lokacin da ake a cikin balaguro shi ma ya zo a hadisi, wancan hadisin da muka karanto salasu da'awatin la turad, daga cikin manzo Allah yace wa da'awatul musafir, addu'ar wanda yake cikin balaguro shi ma Allah yana karba addu'ar sa. Wasiyam, da kuma lokacin da mutum yake dauke da azumi, musamman kuma lokacin da yazo a shafuwa, wa nuzulul ghaith, da lokacin da ruwa suke sabkowa, lokacin da ake ruwan sama shi ma yana daga cikin lokuta na karbar addu'a. Ce malai ce wabta'id an mawani'il ijaba, ka nisanci abubuwan da suke hana a karbi addu'a. Ina akwai addu'a tana da abubuwan da suke hana a karbe ta, ce ka aklil haram, kaman cin haram, walubsil haram, da kuma sanya haram. Cin haram da sanya haram yana daga cikin abin da zai jawo Allah ya karbar addu'arka, kamar yadda ya zo a hadisin da muka gani a can baya. Summa zakara rajula يطيل السفر أشعث أغبر مدفوع أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء. سأل الله عباد الأبار من المتون ديكي أتكين بلاغرو أتكين كنجي إنك بلاغرو لوك أتكين نكربر الدعاء هنا أتكين مسألة شما لوك أتكين نكربر الدعاء ما يأجى هنو ينا الدعاء يا رب يا رب. سيمون سأل الله تتكاك الله زي كربا مسا ومطعمه حرام الهالي أبن جنس حرمني أبن شنس حرمني kai karawa da karo jikin nasa an gina sa da mi, an gina sa da haram. Da wannan shine min mawani al-istijaba, shine kina aklul haram, cin haram. Yana daga cikin abin da suke hana karbar addu'a shine al-ghafla, ana rishin halartu da zuciya lokacin da kake addu'a. Lokacin da mutum yake addu'a na so ya halartu da zuciyarsa ya san tuna Allah madaukakin sarki. حديث مزا الله صلى الله عليه وسلم كتوا وعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه. وسند كتوا الله بايا كربر الدعاء دجزوت يا ورتك جفل الله تشغل تدوانيا. lokacin da mutum yake addu'a na so ya kawo hankalinsa gaba daya a wajen Allah madaukakin sarki ya kankan da kai kinsa sannan yana daga cikin lokaci daga ciki kuma kamar yadda muka faɗi shine gaugawa ka nuna ma Allah kai ka gaji ga lokacin da kake so Allah ya karba maka ko kuma ya kasance addu'ar ta kunshi haram idan addu'ar ta kunshi zunubi to Allah ba zai karba ba Allah ka sawa ne saki matarsa ya aura Allah ka sawa ne yayi accident mota tai kulikulin kubura da shi misali duk wannan addu'a ce ta kunshi sabon Allah wannan kuma Allah ba zai karbi wannan addu'ar ba a takeice da yan uwa ana daga cikin hanyoyi dole duk kokarin da zamu zuba a wajen tarbiyyar ƴaƴanmu dole sai mun hada da addu'a kuma addu'ar a kowane lokaci ne zamu yi ta kuma kamar yadda malai ya faɗi musamman wannan lokacin da tsakiyar dare so da yawa ina bada labarin wata mata wadda latti zuwa ce Allah ya azta ta da diya sai kasance tana da ƙarami wanda shine autanta san saurayi da ita daga ita sai shine a cikin gida sai kasance yaron ya lalace baya da aiki sai shaye-shaye sai kawo sai bin abokai lalatattu hasali ma abokan yake kawo a cikin gida ayi fada baya shin maganar ta har tsawa yana yi mata har ya kai ga uwan ma tana dan tsoron sa dan tana tsoron ma ya kai ga bugunta kullum tana addu'a Allah shirya mata danta to wata ran ta tashi irin wannan lokacin da muka gayi na tsakiyar dare can karshe ta tashi tana sallar witiri tana addu'a a cikin sujjada ya Allah ka shirya min dana ya Allah ka shirya min dana tana a cikin addu'a sai ta ji kwatsam ta ji karan madibi ana ta bugun madibi buka kwalbana ta kara ta yi sauri ta sallame tana sallamewa ta taso ta huto tana hitowa sai ta isko danta da sanda tilan da suke kallo duka ya kwankwatse ta ya mata guntu da wannan sandar yana ganin ta sai ya yadda sanda ya rugo da gudu yayi cikin ta ita kuma sai ta ruga da gudu ta azami ko ya haukace ne yace mata tsaya ma'aifiya ta tsaya sai ta tsaya tana zakko yana zakkowa sai ya rungume ta ya bashi da kuka yana ma'aifiya ta ke mini haƙuri ki yahi mini abubuwan da nake daga yau ba zan ƙara kaza ba zan kasance yaro na kirki yana ta kuka ashe Allah madaukakin sarki ya mi ya karbi addu'ar ta a wani lokacin da take a cikin sallah a wani lokaci a cikin sujjada a wani lokaci a tsakiyar dare kada mu yi wasa da sallah ta tsakiyar dare Allah ya shirya da mu ya biya mana bukatunmu gaba daya a wannan shine kenan a kenan zamu zo a gaba malai yace a gaba ta'alimu tifli kalimatu tauhid koyar da yaro kalima ta tauhidi ta'alimu tifli kalimatu tauhid koyar da yaro kalima ta tauhidi yace fa awwalu me yake cewa kalimatu tauhid akai ce da an ci kalimatu tauhid ana nuhi la ilaha illa allah wala ci kalimatu tauhid wajen malama aqida yace fa awwalu ma yabda at-tiflu bin nutq yace farko da an ci yaro ya fara magana yamba zai lil walidaini ya dace ga ma'aifa ta'alimahu kalimatu tauhid su koya masa kalimatu tauhidi fa yaqulna sai su ce fa yulqinna iyyaha ana sai su lakanta mishi ta lakantawa shine ma'ana at-talqin kana ana gai yaro yana gai ana koya masa yana maimaitawa yace an aya an ibn abbas radiyallahu anhuma an karbu daga ibn abbas Allah ya yarda su shi da ma'aifinsa an annabi sallallahu alaihi wasallam qala daga manzo Allah yace iftahu ala sibyanikum awwala kalimati ku bude bakin yaran ku da farkon kalima la ilaha illallah la ilaha illa ma'ana da yaran ku sun fara magana to ku bude musu baki da wannan kalimar ta la ilaha illallah walakkinuhum inda al-maut la ilaha illa Allah haka kuma a wajen mutuwa ku lakkana musu la ilaha illa Allah nan me ake so lokacin da mutum yazo mutuwa ana mishi la ilaha illa Allah ci la ilaha illa Allah ci la ilaha illa Allah to haka lokacin da yazo a duniya haka yana fara iya magana akuya masa mi akuya masa wannan la ilaha illa Allah kinnan kasance yace farkon abin da ya iya wannan zai sa ya tasirantu da ita baliki waqad ka wa kanat ummu sulaym radiyallahu anha ummu sulaym Allah ya yarda da ita ta kasance تلقم ابنها أنسا تنا لكن تاما أنت أنس رضي الله عنه تنا تيمس قل لا إله إلا الله كتي لا إله إلا الله قل أشهد أن محمد رسول الله كتي أشهد أن محمد رسول الله وذلك قبل الفطام وأنكم يا كسنجيني كامين تيايش معنا كامين ما أيايسا كجوتون كامين أيايسا تكيمي كجوكو يا مش وانا wannan Ummu Sulaim wallahi tana daga cikin matayen wadda in a ce matayen duniya za su koyi da ita to da Allah madaukakin sarki ya hihi ta maza akan mata ami a wajen samun aljanna a wajen daraja domin Ummu Sulaim tarihinta akwai birgewa akwai abun koyi sosai ga mataye Ummu Sulaim yana daga cikin tarihinta lokacin da Allah madaukakin sarki ya ba manzon Allah nasarar musuluntan mutanen Madina ta hanyar Mus'ab bin Umair da suka zo lokacin da musulunci ya shigo a Madina sai ta ce mamijinta ita ta musulunta ta shiga a musulunci shugaban mijinta shine Malik ce shi ba zai shiga musulunci ba wataran ya dawo na zuwa gida sai isko tana ce ma Anas kulla ilaha illa tana sa masa ga baki ce la ilaha illa ce la ilaha illa Allah yana jin haka nan sai ya ce mata la tufsidi alayya ibni kada ki lalata min dana ce ba lalata shi ba ce innama uridu sa'adatahu ba lalata shi wai nake ina son ya kasance dan kirki ne alkhairi ne nake so masa shi yasa gaji ina cewa ya ce la ilaha illallah da mis suna ganin duk mai faɗi la ilaha illallah ya lalace ya bar hanya ta kakanni baya da albarka to abin lura annan kun gani ta musulunta sannan sai kasance yana faɗa yin a ce danta shi ma ya mi danta ya musulunta haka ko aka yi wannan mijin din saboda haushin wannan abun ya kaurace mata tunda lokacin musulunci bai manzo Allah bai zuba a Madina ba araba dan mace ta musulunta ba araba ta namijin ta sai daga bayan aka sabko da hukuncin in mace ta musulunta ba za ta zama da mijin ta kahuli ba a wannan lokacin wannan mijin ya huta a cikin mushi ya bar mata gida yana cikin balaguro ya tafi a kasar Sham a can mutuwa ta da suke sa akan hanya ya mutu ya bar ta da wannan yaron Anas bin Malik tana kula da tarbiyyarsa har zuwa lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zuwa Madina kaji har yanzu bata bar kula da tarbiyyar danta ba tana tarbiyyantar da shi akan la ilaha illallah ya cika shekara 10 manzon Allah ya zo a Madina mutane suna kama manzon Allah kyauta ta zo ta ce ya rasulullah babu wani mutum ko wata mace a Madina face sun maka kyauta sai dai ni bani da abun da zan yi maka kyauta da shi amma ga dana nan na baka shi yayi maka hidima ba badalaka ya zamna ya zaman to hadimin ka ya zama maka dan aiki ka jiwa dan aiki ta bada shi gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kama hannu Anas ya masa addu'a ya ce Allahumma akthir mala wa walada wa atil hayata ya Allah ka yawaita dukiyarsa da ƴaƴansa sannan kuma ka tsawaita rayuwarsa haka akai Anas Allah ya bashi tsawon rayuwa ya bashi dukiya mai yawa ya bashi ƴaƴa masu yawa da yana daga cikin sahabbai na karshe a wajen rasuwa bayan wannan kuma yana da diya wanda yace ya turbude jikokinsa da hannunsa wanda bai san adadin su ba Allah ya bashi diya masu yawa dalilin addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka Anas ya taso tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ladabi Anas ya samu tarbiyya daga ma'aifiyarsa ya zo isko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ƙara masa tarbiyya wanda sai mun shi kowace mace ya kamata a ci burinta ta tarbiyyantar da danta ta sa shi a hannu wanda zai tarbiyyantar da shi idan ya kasance babu wanda zai tarbiyyar ta yi wannan ne dan babu ma'aifi babu wanda ita ce ita kadai kun ba ta isa dole sai an samu namiji sayayye in gani kuma a cikin tarihin nata aka samu yake mun tsawaita sosai sai mu ci gaba tare kuma mun kawo labarin ta insha Allah malici wa yambagi tikraraha amamahu, ya dace a maimaita wannan kalimar ta la ilaha illallah a gaban yaro, wa bi khasatan al-um, musamman kuma uwa, musamman uwa, wa hiya tula'ibu, lokacin take masa mai kin suna, take masa wasa, da irin ta wannan da ake ma yaro, kina ana mishi la ilaha illallah, ce la ilaha illallah, la ilaha, ce la ilaha illallah, misali wannan shine kenan. Ace fa idza ta'awwadaha, idan ya saba da jin wannan kalimar, wa bada'a ya'qilu, ya fara yanayin hankali, shurihat lahu, a wannan lokacin sai ai mishi bayanin ta, sharhan muyassaran, bayani mai sauki, yafhamuhu ma'anahu, ma'anaha, wanda zai gane ma'anar ta. Kinan abin da yake nuna mana a farko za a yi ta dai ya iya la ilaha illallah, bayan ya iya lokacin da ya dan hankali sai a nuna masa ga abin da la ilaha illallah take nufi, la ma'buda bi haqqin illa Allah, ma'ana ba abun bauta da gaskiya sai wa sai Allah. La ilaha illallah tana nufi a'a babu wanda ya kamata a bauta ma sai wa sai Allah, dan me yasa? Dan shi ya halicce mu. An gane da kyau, haka ake ma yaro a koya mishi. Malai yace wa ya'lam anna Allah wahid la sharika la, a lokacin ne yaro shi san da cewa lallai Allah shi kadai ne baya da abokin tarayya, wa annahu al-khaliq, shine mahalicci, wa annahu fis sama'i, kuma shi Allah yana a sama, wa 'alal arshi stawa, kuma akan al'arshi ne daita, wa annahu muqli'un 'alaina, muttali'un 'alaina, kuma shi Allah yana kallon mu, alimun bi ahwalina, yana sane da halayen mu. Yaro ya san da cewa Allah yana ganin shi a kowane lokaci, yaro ya taso da tsoron Allah madaukakin sarki, ba tsoron dodo ba, kuma ba tsoron duhu ba, ko abin da ya kama da haka. A koya ma yaro tsoron Allah, a koya ma yaro cewa yanzu ko da shi Allah yana ganin sa. Wani malami yayi ma yara darasi a abin da ya shahi mai kira suna sani su san da cewa Allah yana ganin su kowane lokaci, sai ya ba su tsuntsuwa kusan su tara, yace ku je inda kowa baya ganin ku yanke wannan tsuntsuwar ku hiye ta ku kawo mini. Sai suka amsa za su tahiya, sai gudan yace malam ni ina gani abinda kuka nema ba yiwuwa, lahiya ba yiwuwa, ka ce mu ta inda kowa baya ganin mu, to ai mutane ba su ganin mu, to ai Allahu ya rana Allah yana ganin mu. Sai malai ce alhamdulillah kai ka gane darasi, sai ya amsa tsuntsuwa. In gani haka ake kinan a wannan lokacin yaro zai san annahu muttali'un alaina, Allah yana ganin mu, alimun bi ahwalina, yana sane da halayen mu, yasma'u wa yara, Allah yana ji kuma yana gani. Kin shi yasa muhimmancin a sanar da yaro Allah yana sama, yace ma Allah aina Allah fis sama, Allah yana sama, sai a nuna masa Allah yana sama, daga saman ne yake kallon duk abin da muke gani. Sai a bashi misali wanda ya hawo akan iccicin sama, duk abin da yake kasa ba yana ganin sa ba, eh haka ne, cewa Allah haka ne yana can sama, amma duk abin da muke yana mi yana ganin mu. Yace wa annahu alqadiru ala kulli shay, kuma Allah shine mai iko akan komai. Yace wa yu'awwadu at-tawakkul ala Allah, akwai yadda yaro tawakkali da Allah madaukakin sarki, dogaro da Allah. Wa anna Allah huwa ash-shafi, ko yadda yaro cewa Allah shine mai warkarwa. Wa anna al-wajiba alaina mahabbatahu wa ibadatuhu, a nuna masa cewa abin da yake wajibi akan mu shine mu so Allah kuma mu bauta masa, mu so Allah mu bauta masa. Wannan shine kenan, akwai ma yaro tawakkali. Da aka ce kuma tawakkali, ina daga cikin misalin tawakkali, na da aka ce tawakkali, ana ba yaro misali na tawakkali da wani yaro da aka yi. Wasu malamai suna cewa a lokacin Al-Imam Malik ne, wani yaro dai ne zo masallaci yake zama da komi da komi, sai wani bawan Allah ya gansa ya ce kai baka da kowa cikin masallaci kake zama ko da yaushe kake kadai, aikin sa masallaci ya shara ya kaza, in lokacin yana bidan abinci ya tayya nemo ya ci sauransu. Sai wani ya ce masa ina so in dauki nauyin ka, in je da kai a gidana ka zauna a can ka bar masallaci. Sai yaron ya ce da farko da ya tambaye sa kai wane ne, ce ni maraya ne, ba maraya ne, ina kake nan da nake da zama a masallaci. Yace masa ina so in je da kai a gida. Yaron yace masa atutaimuni idza ji'tu, zaka ce da ni idan ina jin yunwa? Yace eh. Zaka tufasar da ni in bani da kaya? Yace eh. Zaka yi mini kaza in bani da kaza? Yace eh. Zaka rayar da ni in na mutu? Yace a'a. Yace to babu wanda ya yi mini wannan, tunda dai kai baka iya rayar da ni in na mutu, ka bar ni. Allah da yake rayar da ni in na mutu shi zai kula da ni in ya so. Sai wannan mutumin ya ɗauki kuɗi ya basa. Yace masa duk in ka shiga a matsala, kai bukata, to ka zo a wurina, zan biya maka bukata. Yace masa a'a, yace ba zan je a wajenka ba. Yace Allah da ya kawo ka a yanzu, to in nayi bukata shi zai kara kawo ka, ka bani, ba sai na tayi a wajenka ba. Allahu akbar. In kai bukata ka je wurina. Yace ai yanzu da ka zo ba ni na kira ka ba ko? Allah ne ya turo ka, baka so baka zo, ko baka so sai ka zo. Ce to in lokacin ka bani yayi, ko baka so ba sai ka zo, Allah zai maido ka, ba sai na tayi a wajenka ba. Wannan duka akwai ni, akwai tawakkali a cikin sa, wanda shi ne kenan. Malik ya ce kazalika yu'allimuhu hubbun nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'atuhu, aka kuma akoya ma yaro son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma biyayya ga Allah, son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da biyayya a gare sa. Wa yuzkara lahu shay'an min akhlaqihi, a ba yaro labari wasu daga cikin ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa awsafahu da siffofinsa, wa annahu yuhibbul atfal, kuma a gaya masa da cewa shi manzon Allah yana son yara, domin shi yaro duk wanda yake son sa to yana son shi. Wa yuda'ibuhum, a nuna mishi cewa manzon Allah yana son yara har yana musu wasa ma. Wa nahwa dhalika, da abin da yake kama da haka. Mimma tafhamahu uquluhum, na daga cikin abubuwan da hankulansu suke fahimta. Anan mali ya nuna muna hanyoyi ne na koya ma yara son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Son manzon Allah wajibi ne a kowane musulmi. Imanin mutum ba zai taba cika ba sai ya yi imani da manzon Allah. Daga cikin imani da shi shine son sa. Daga cikin hanyoyin da za a sa yara su so manzon Allah sune a duka ba su labarin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, musamman tarihin abin da yake nuna ɗabi'un sa na kwarai, abin da yake nuna siffofin sa, tarihin sa na tausayi da abin da ya kama da haka. Sali ana ba shi tarihin yanda yake wasa da yake da suna da yara, tarihin ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na taimako, ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yin sadaka. Wannan yana daga cikin abin da zai sa yaro ya so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Nan yana da kyau a yi kokarin ba yara tarihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai dai a tarihi yana da kyau a kiyaye. Akwai tarihin da na manzon Allah bai dace a ba yaro ba idan bai kai wani mataki ba, kamar bai kai ga cikar hankali, cikar wayo ba. Yanzu misali, ba za ka zo kana ba yaro labarin ba yakin da manzon Allah an kashe kaza, an yi kaza, to irin wannan kun gani kwarwar yaro ba ta kai ka ɗaukar irin wannan abubuwan ba. Sai ya zamanto labarin da za a ba su shine labaru wanda suke suna daidai da kwakwalwarsa, daidai da hankalinsa. A ba shi labarin irin misali, wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura Anas ya aike sa wata bukata. Anas ya tafi akan hanya, sai ya gamu da yara shi ma sai ya shiga wasa. Manzon Allah ya ga Anas ya jima bai dawo ba, sai hankalin manzon Allah ya tashi kada a zo wani abu ya same sa. Sai manzon Allah ya tafi akan hanya yana dibi, yana isko sai tsinkaye sa, sai ya zo ya dahi bayan sa. Yana dahi bayan Anas, sai Anas ya zabura ya waiwayo, yana waiwayowa, sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana masa dariya. Da Allah, in kai ne ka aiki yaro ya bata maka lokaci, yanzu me za ka yi masa? Ko wanda kashi bugun shi zai yi, zagi kaza da kaza kaza. Manzon Allah yana waiwaye Anas, sai manzon Allah ya masa dariya. Ce ina inda na aike ka? Ce idan tayya manzon Allah, zan tayya manzon Allah. Anas sai ruga da ta irin wannan, kun ga yaro zai san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son su kaza da kaza. Wannan shine kenan. Yace wa yukarrar alaihim man rabbuka, a riƙa maimaita musu wannan man rabbuka, wani ne ubangijinka? Wannan ana yin su a makarantun ne kenan. Dole iyaye su ba su iya su sa yara a makaranta. Idan makaranta ba inda za a koya ma yara Qur'ani zalla ba, suna buƙatar bayan Qur'ani, suna buƙatar tauhidi, suna buƙatar fiqhu, abin da ya kama da haka. Man rabbuka, wani ne ubangijinka? wa man nabiyuka wane ne annabinka wa ma dinuka wane ne addini wa menene addininka wa aina Allah ina Allah yake gani man rabbuka wa ubangijinka rabbi Allah wa man nabiyuka wane annabinka nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam annabi na shine Muhammad wa ma dinuka me addininka dini al-islam addini na shine musulunci aina Allah ina Allah yake Allah yana sama wannan shi yasa in ya tashi ya tabbatar da akwai Allah mai daukakin sarki kenan ba zai rudu ba da ɗan falsafa da ɗan filosofi da zasu cewa do you justify Allah babu shi dan saboda ya saba tun yana karami yana ni yana jin wannan to abinda yaro ya tashi tun yana karami yana ji to zai yi rike sa sosai a bayan girman sa wannan shine kenan wa yu'allam hubbu as-sahabati was-salihin a koyar da yaro son sahabbai da mutanen kirki dan me yasa za a koyar da shi son sahabbai dan saboda kada ya tashi ya bi ra'ayi na ishi a wanda suke zage sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan yaro in ya tashi ana ambaton sahabbai ana yabon sahabbai ana jin tarihin sahabbai yana son su ba ta yiwuwa bayan girman sa duk wata shuha da zaka samu sa akan sahabbai ba za ta tasiri akan sa ba domin ya tashi da abin tun yana karami musamman wannan lokacin da muke ciki na fitnoni na yake da suna al-fitna ad-dalla da ɗan shi'a da sauransu da suka yawaita suna batar da yara suna nuna musu mummunan hanya suna zagin sabbin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kai tsaye ko kuma ta kai kwance wanda dukkanin wannan abin da suke manufar su shine su kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kada ya ba su iko sannan kuma ya shirya mana yaran mu na akuya ma yara sun sahabban manzo Allah ta wace hanya ake kuya ma yara sun sahabbai su ne ta hanyar ba su tarihin sahabban ta hanyar ba su tarihi na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kokarin sa musu sunayen sahabbai kin na sa maka suna kaza ne sunan sahabi kaza ne ai sahabi kaza sheki kaza sheki kaza sheki kaza wannan shine ke wa yuhaffazu al-fatiha kenan asa su haddace fatiha tun suna yara kananan nan kamin shekara wannan bakwai kin suratul ikhlas da suratul ikhlas kenan kul huwallahu wal mu'awwidhataini da falaki da nasi muhimmancin yara su haddace wannan shine a wajen sallah su kuma wancan kula uzai da kul huwallahu su kuma tsari ne ga yaro da abin da ya kama da haka kenan a takaice wannan dai mala ya kawo shi da nuna muna yana daga cikin farko abin da za a koya ma yaro shine a koya mishi kalma ta tauhidi ya san aqida idan ba ku manta ba a kwanakin da suka gabata mun yi bayanin muwasafatul waladu salih ma'ana sifofi na yaro na gari farkon abin da muka gani shine salimul aqida yaro ya kasance da aqida ingantatta to wannan duka mala ya kawo mana sunna da nuna muna ga yanda ake koya ma yaro aqida ingantatta ana fara masa ne da mi da tauhidi kalimatu shahada a nuna masa san Allah a nuna masa san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a nuna masa san sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na gaba sai malai ke cewa ta'widuhu ba'dul adabi wal akhlaqi at-tayyibah koyar da shi yaro wasu daga cikin ladabubuka al-adab ko binci tsakanin ladabubuka da akhlaq akhlaq sune dabi'u su kuma adab su ne ya dubba na wasu abubuwa a nuna musu koyar da su sabar musu da yake da suna ladabbuka da kuma dabi'u wanda suke masu kyau domin komi kyan yaro komi ilimin yaro in baya da dabi'u in baya da ladabi to zai kasance babu alkhairi a tare da shi domin shi kyakkyawan ɗabi'u ga yaro yana sa al'umma su so shi kuma yana sa ya amfani iyayensa kuma yana sa shi karan kansa ya so kansa ya so ƴan uwansa malaci ba'da al-fitam bayan yayi yaro yamtazu at-tifl fi hadhihi al-marhala bi safa'i al-fitra yaro yana bambanta a wannan lokacin da safa'il fitra ma'ana kamar shine yana kasancewa da tatacciyar dabi'u tataccen dabi'u ma'ana tataccen al'ada wa hubbu at-taqlid yana kasancewa da son koyo-koyo wal muhakat da al muhakat da at-taklif dukkanin ma'anan su guda al muhakat shine daga wani yayi abu shi ma yayi to yaro bayan an yayi sa haka yana son a ce ya koyi wani yana son da yaga an yi abu shi ma yayi yake fa huwa ajinatun sahla a wannan lokacin shi kullu ne mai sauki ana gari ne mai sauki wanda yana so a gore da shi ko kuma a soya sa kai tsaye yake cewa fala tastahinu fala tastahinu bi hadhihi al fatra kidan haka kada kai wasa da wannan lokacin na bayan yayi yaro wala taqul huwa saghirun la yaqil kada kace yaro ne ai baya da wayo mana yana mun lokacin da yaro aka yayi sa a wannan lokacin ya kamata iyaye su rika takatsantsan da tarbiyyar yaron duk wani abu wanda yake zai iya jawo lalacewar tarbiyyar yaro ai kokari a nisantar da shi daga ita a yi kokari a nisanta da yin abubuwan da suke nuna rishin kunya kamar misalin abin da shi al'amari na mu'amala ta aure tsakanin mata da miji ko da a ce dan ku ne ko in ya kai lokacin da aka yaye sa to lokacin ya fara lura da abubuwa kina sai a rika taka tsantsan kishiyar lokacin da mi yake jariri ana iya ayyukan da ake so ko yana warke amma irin wannan lokacin sai yayi kwana shine malaki cewa qad yanfa'ul adabul awladu fi sigharin wa laysa yanfa'uhum min ba'dihi adabu yake cewa ladabi yakan amfani yara ma'ana yara sukan iya a koya musu ladabi su tasirin tunda ladabin da ake koyar da su a lokacin suna yarinta amma bayan sun girma to ladabi ba zai amfane su ma'ana yara suna koyan ɗabi'u ne tun suna ƙanana daga lokacin da suka girma to ɗabi'u ba za su yi amfani a kansu ma'ana duk inda zaka koya mishi to abin da ya saba har da shi zai yi yace innal husuna idha addaltaha tadalat wala yalinu walau layantahu alkhashab yace shi icce reshen icce idan ka miƙar da shi to zai miƙe amma icce wanda yake busasshe idan ka tsayar da shi to duk yanda ka lankwasa shi ba zai tsaya ba zai tsaya a yanda yake da ya busasshen sa ma'ana yana nuni zuwa karin maganar da Hausa suke cewa icce tun yana karami ake tankwasa sa kare tun da zahin sa ake bugun sa ma'ana tarbiyyar yara ana farawa daga lokacin da aka ce sun fara an yaye su sun yi shekara 2 nan kusan ga shekara 2 to lokacin ne za ku zuba kokarin ku a wajen ku tarbiyantar da su duk abin da suka tashi da shi a wannan lokacin to za su dawoma da shi ne bayan sun girma to kuma wannan akwai matsala sosai ke samale ce fa awidul adabul akla da haka ka saba ma yaro da ladabuka na cin abinci ladabin cin abinci wannan da ladabi na kwana wassalam da ladabi na sallama wal akhd bil yamin da ladabi na karba da dama wal ata da kun bayarwa wal ata biha idan zai karban abu ya karba da dama idan zai bayarwa ya bayar da dama wa hamdulillah idha atasa da kuma akoya mishi ladabi na koyon na cewa alhamdulillah idan ya atushewa wa tashmitul atish da cewa yarhamukallah ga wanda ya atushewa in ya ce alhamdulillah wa kadhalika khulqus sirr wal amana hakuma akoya ma yaro dabi'a ta gaskiya da amana ana nan min lokaci yayi kenan nan zamuna ka ta in Allah ya nuna mana in sati na sama mun zo za mu yi kokari mu kawo su daga cikin dubarun da za a bi wajen koya ma yara ɗabi'u na gari insha Allah Allah ya shirye mun da ƴaƴanmu akan tafarki madaidaici rabbana hablana min aswajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah